Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 6 ga watan Fabrairu shekarar 2018 akan mitoci 6049 da 40. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba ya kuma kire ne tare da Sarfila Hashim Gumal zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Barkewar tashin hankalin kabilanci a arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokaratiyyar Kongo yayin sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 24 tare da ƙonarrun gidaje kurmus. Kasuwannin hannun jari a Amurka sun fuskanci babbar faduwar hannayen jari jiya Litinin. Kwanaki uku ya rage kafin kudaden da ake gudanar da ayyukan gwamnatin Amurka su kare.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar Najeriya da Kamaru suna tattaunawa akan karfafa tsaron iyakokin kasashen biyu domin sa ido akan kwararren ɗan gudun hijira.
Haɗin kan Najeriya na multinational joint task force ɗin nan shi ma zai taimaka a duba kan cewa boda ɗin da girmanta an samu an tsare ta yadda ya kamata.
Wasu al'umman kudancin Najeriya kuma sun mai da martani akan labarin da jaridu suka buga cewa lokacin kafa kasar Biafra ya kai inda suka ce suna kyautata zaton kafa kasar Biafra a wata rana amma ba yanzu ba.
Irin wannan kiraye-kirayen na neman fanta ci gaba da faruwa, za a ci gaba da yinki matukar ba a samu daidaito da kuma adalci ba a tafi da gwamnati.
Ali Mustapha Sakkwato kuma na tafi da shirinsa na tsaka bai wuya amma duk sai ba an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Barkewar tashin hankalin kabilanci a arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokaratiyyar Kongo yayin sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 24 tare da kone ɗaruruwan gidaje kurmus. Jami'an Kongo sun ce fadan ya barke ne a ƙarshen makon da ya gabata a lardin Ituri tsakanin 'yan kabilun Hema da Lendu. Ba a tantance abin da ya haddasa fadan ba, amma kabilun biyu sun kwashe shekaru masu yawa suna gaba da juna. Ofishin aikin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a Jamhuriyar Demokaratiyyar Kongo ya ce zai nazarci lamarin. A halin yanzu kuma Amurka ta akabawa wani kwamandan sojojin Kongo da wasu shugabannin 'yan tawaye uku takunkumi saboda taimakon da suka bayar wajen yada talauci da karancin abinci da kuma raba mutane da mahallansu. A makon da ya gabata shi ma kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya akabawa mutane hudu takunkumi kan laifukan keta haƙƙin bil'adama. Matakin da aka ɗauka na ranar Litinin zai sa a hana mutanen hudu amfani da dukiyarsu da ke nan Amurka da kuma haramtawa duk wani ba Amurka yin duk wata hulɗar kasuwanci da su.
Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun fuskanci babbar faduwar hannayen jari a jiya Litinin bayan da kamfanin Dow Jones ya faɗi da kusan maki 200,000 ya yi asarar kashi 4.6 cikin 100 na darajar hannayen jarinsa. Shi ma kamfanin S&P ya faɗi sama da maki 100. Jiya Litinin kamfanin Dow ya yi faɗi wadda bai taɓa yi ba a tarihi, wanda hakan kuwa na zuwa ne bayan faduwar da Dow ya gani a ranar Juma'a lokacin da ya yi asarar maki 666. Faduwar ɗayan yana zuwa ne bayan da aka fitar da rahoton samar da ayyuka da ke nuna tattalin arzikin Amurka ya samar da ayyuka 200,000 tare da ƙarin albashi da aka kwashe shekaru ba a ga irinsa ba. Ayyukan yi da aka samar da ƙarin albashin ya sa masu zuba hannun jari suna fargaban tashin farashin kayayyaki da kuma yiwuwar gwamnati za ta ƙara kuɗin ruwa wanda ya fi 'yan shekarun baya.
To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwanaki uku ya rage kafin kudaden da ake gudanar da ayyukan gwamnatin Amurka su sake karewa, sai dai ya zuwa jiya Litinin batun yarjejeniyar ne shige da fice ba wa masaniya inda aka dosa, yayin da shugaban kasa Donald Trump ya ki amincewa da shawarar da 'yan majalisu daga ɓangarori biyu suka gabatar. A wani saƙon Twitter da Trump ya kafe ya ce duk wata yarjejeniya kan daka da ba ta kunshe da maganar tsaron kan iyaka da kuma katangar da ake bukata ba bata lokaci ne kawai. Trump yana mai ƙara jaddada matsayinsa kan bukatunsa kafin ya amince da baiwa dubban yaran da aka shigo da su Amurka suna kanana ba tare da kardu ba zama ƴan ƙasa. Trump yayi magana ne yayin da Senator John McCain na jam'iyyar Republican daga mazabar jihar Arizona da kuma Senator Chris Coon dan jam'iyyar Democrat daga jihar Delaware suka bayyana wani shiri da zai baiwa yaran da ke karkashin shirin daka takardu, shirin da tsohuwar gwamnatin Obama ta samar da Trump kuma ya shirya zai kawo karshe a wata mai zuwa.
Sa'o'i kadan bayan shugaban kasar Maldives ya ayyana dokar ta bace, jami'an tsaron kasar sun kutsa cikin ginin kotun kolin kasar da safiyar yau Talata suka kama babban alkali Abdullah Said da kuma wani alkalin. ‘Yan sandan sun bayyana a wani saƙon Twitter cewa sun kama Sa'id da kuma alƙalin kotun koli Ali Hamid kan wani bincike da ake gudanarwa, sai dai ba su bayar da cikakken bayani ba a kan zargi ko tuhuma da ake yi wa alƙalan biyu. Haka kuma jiya Litinin ne jami'an tsaro suka kama tsohon shugaban ƙasar Mamun Abdulgayyum a cewar wani mai magana da yawun tsohon shugaban ƙasar. Shugaban kasar Maldives Abdullah Yamin ya ayyana dokar ta bace ta kwadaki 15 bayan bijirewa umarnin kotun koli na cewa a saki shugabannin siyasa wanda ake rike da su. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi Allah wadai da dokar ta bacin da wato da aka sa a jiya Litinin, tana mai gargadin cewa hakan zai iya kaiwa ga karuwar yin amfani da ƙarfi wajen take haƙƙin bil'adama.
Yanzu haka fadar shugaban kasar Amurka ita ce za ta yanke hukunci kan takardar 'yan jam'iyyar Democrat da ke karya takardar 'yan Republican da aka fitar da ke nuna cewa jami'an hukumar binciken aikata manyan laifuka ta FBI sun wuce makaɗi da rawa wajen amfani da ikonsu a lokacin da suke binciken katsalandan ɗin Rasha a zaben shekara 2016 na shugaban ƙasa. A wata ƙuri'ar bai ɗaya 'yan majalisun jam'iyyun biyu da suka kada, wakilan kwamitin tattara bayanan sirri sun amince jiya Litinin a fitar da rahoton da ke nuna hanyoyin da ake amfani da su wajen karɓar sammacin leƙen asirin Carter Page, tsohon mai baiwa kwamitin yaƙin neman zaben Trump shawara da ake zargi da tuntuɓar Rasha. Dole sai gwamnatin Trump ta amince da fitar da takardar 'yan Democrat daga rukunin bayanan sirri kafin a gabatar da ita ga jama'a. Ita ma takardar 'yan Republican sai da ta bi irin wannan mataki kafin amince fitar da ita ranar Juma'a da ta gabata, wadda ta janyo muhawara a fadin Washington wato kan rawar da siyasa ke takawa a kan babban hukumar shari'a ta kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ƙasar Najeriya da makwabciyarta a Kamaru suna wata tattaunawa akan ƙarfafa tsaron iyakokin ƙasar domin sa ido ga kwararren 'yan gudun hijira da ƙasashen biyu ke huskanta. A wani taro da ƙasashen biyu suka yi a Abuja, ministan ƙasa a ma'aikatar harkokin waje da ake kira Khadija Abubakar Abba Ibrahim ta yi wa wakiliyarmu Madina Dauda ƙarin haske a cikin wannan rahoto da ta aiko mana.
Manyan jami'an kasashen biyu sun nuna damuwarsu a game da yadda ake samun 'yan gudun hijira da kwararren bakin haure ke haddasa harkokin ta'addanci a iyakokin kasashen biyu. A cewar ministan ƙasa a ma'aikatar harkokin kasashen waje Khadija Bukar Abba Ibrahim, waɗannan ƙalubale ne suka sa kasashen biyu ke taron a yanzu.
Haɗin kan Najeriya na multinational joint task force ɗin nan shi ma zai taimaka a duba kan cewa boda ɗinmu da girmanta an samu an tsare ta yadda ya kamata. Kan iyakan gaskiya yana da girma sosai, akwai tsawo kuma ƙarin kayan aiki da kayan tsaro shine zai mana maganin wannan al'amarin da ake ciki ake fuskanta akan abubuwan da suka dinga faruwa, domin in ba wannan sasantawan abun ba zai yi kyau sosai ba.
A lokacin da yake jawabinsa, ministan tsare-tsaren iyakoki a ƙasar Kamaru Emmanuel Raine Sadi ya ƙara jaddada muhimmancin ɗaukan matakai da ke iya kare ƙasashen biyu tare da bin ƙa'idojin yarjejeniya da ƙasashen suka sa hannu tun ranar 2 ga watan Maris na shekara 2017 a yawun da ƙasar Kamarin. Emmanuel Raine Sadi yana mai cewa
this bilateral organ has already held 5 sessions, has enabled us to witness a significant improvement in the security situation at our common border as concerns the fight against Boko Haram terrorist group and maritime piracy in our coastal regions.
Minista Raina Sadi ya ce kwamitin ya yi taruruka so 5 kafin yanzu kuma ana samun nasara akan harkokin tsaro a iyakokin kasashen biyu musamman idan aka yi la'akari da nasarar da aka yi akan ƴan Boko Haram. Mai ba shugaban kasar Najeriya shawara a harkokin tsaro Muhammad Mangunu ya ba taron tabbacin goyon baya daga bangaren Najeriya domin tabbatar da an samu sahihan bayanai na sirri saboda a cimma manufan kare iyakokin kasashen biyu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah babu ni sai Allah ala ka kai maji soja ko gidan su ko dadi ko abakin daga ko gidan su ko gunyadi.
To madalla a gaida Madina Dauda, biyo bayan wani rahotanni da ke cewar lokaci yayin da za a kafa kasar Biafra, wasu al'umman kudancin Najeriya sun maida martani suna cewa lalle wannan abin zai faru amma dai ba yanzu ba. Ga dai rahoton wakilin mu Alphonsus Okorigwe.
To me, I prefer to remain in Nigeria if they organize the country called Nigeria. But if people cannot organize it, giving us Biafra will be the best.
From what myself people said, that the actualization of Biafra is imminent. But I believe that one day it will come. Sooner or later, we know that Biafra will come.
Mutumin farko Ibn Zim Okenna ya ce ya fi so ya kasance cikakken dan Nigeria idan har za a tsara al'amuran kasar yadda ya kamata. Amma muddin ba ai hakan ba, basu Biafra ne zai zama mafi alheri. Sai shi kuma mutum na biyu Ibrahim Matuka ya ce ko da yake bai san matsayin da aka kai ba ga cimma burin kafa kasar Biafra, yana imani cewa wata rana za a wayi gari a tarar Biafra ta tabbata. Sun yi waɗannan hasashen ne a yayin da suke mayar da martani akan maganar da kungiyar masofta Chief Raf Wazirike ta yi cewa tabbatar da jamhuriyar Biafra ta kusanto, kamar yadda wasu jaridun kasar suka ruwaito jiya Lahadi. Wannan batun ne kuma ya sa muryar Amurka ta tuntubi Malam Abdullahi Baban Hadiza Rigasa kan abubuwan da kan janyo yawar kiraye-kiraye na neman ɓallewa daga kasar.
Irin wannan kiraye-kirayen na neman ɓallewa ci gaba da faruwa, za a ci gaba da yin shi matukar ba a samu daidaito da kuma adalci ba da gwamnati. To amma da zarar aka ce akwai daidaito, akwai kuma adalci a yanda ake tafi gwamnati, za su ga cewa mutane ba za su ci gaba da irin wannan kiraye-kirayen ba. Yanzu misali wani abu daya da kwanaki muka zauna muka yi nazari shine za su ga cewa ita gwamnati wai shin mutum nawa ne suke kula da su? Mutanen nan ba za su tarar mutum uku ne daga dan kasuwa wanda ya yi ritaya, ma'ana ya daina aiki, sai ma'aikaci. Su ke nan mutum uku nan, ka gane in ka kai kasar ɗan Najeriya duka a wannan matsayin ake. Duk inda ka ɗauki mutum za ka ga cewa idan ko ka ce ɗan kasuwa ne shi ko ya gama aiki ko ko yana kan yin aiki, sai ka ga cewa to waɗannan mutane uku ba wanda zaka je ka ji yana cewa ya gode da abin da ake ci. To kaga dole a samu irin wannan kiraye-kiraye din. Sannan kuma misali in ka kalli misali ma'aikaci, sai ka ga cewa yanzu kusan ma'aikaci ana biyan shi rabin albashin shi ne. Dan duk abin da ake in ana baka 100,000, 100,000 na ya koma maka 50,000 ne ko 40,000. To ina za a zauna lafiya. To haka nan wanda ba ya gama aiki san shi, eh wasu kuma ga sunan su ba su ma san me ake ciki ba, ma'ana suna jin dadin su da kima. To kaga ba yanda za a zauna lafiya.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owe,
Nigeria.
To madalla a gaida Okoro Igwe. Kafin dai mu ci gaba ga wannan sakon.
Ya Allah na huka.
Anan ka suna mun yi recording din case na fiyare sun fi 100. Wadan su in kaji kaman kai kwalla.
Muna da ƴan majalisun jaha guda 40. Babu mace ko daya. Muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40. Babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24, babu mace ko daya. Ga gwamna, ga mataimaki, duka ba mace.
Akwai haƙƙi na mutum. Idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata, ka bata inda za ta zauna, ka bata abincin da za ta ci, ka bata tufa, ka bata makwanci to idan baka da wannan kada kai aure
an kamare ni daidai ne mare ka tunda dai an ce in ka dauki rai ma a dauki ranka ka dauki idwa dauki naka ka dauki hakuri a dauki naka dan in kai mari ba za a rama ba
auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a ga ya musu a jakunnan su su gyara ba kaga ba lalle ne su rike mu ba
abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko daya wanda za a ce dalibai na zuwa
suka daddanne min kafana da hannuna sai naji dayan shi kuma yana cire min wandona sai suka lalata da ni
ai ban shi ke datarwa ba akwai mamonitan da aka yi mai
ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 5 agogon Ghana
jama'a tambaya ni ke da
To madalla yanzu ko kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Washington DC karfe 12 kenan da minti 16 na dare a nan Washington ga ko shirin mu na gaba
saka mai wuya
idan bafulatani yana da AK-47 yana da access to AK-47 ne sofon soja nawa a cikin bafulatanin daji mu ake magana AK-47 mu yarda shi ko za mu hadu duniyan nan duka a kawo mana sojoji in ba mu yarda da kanmu mu yan kasa ne kowa na da yanci daidai ba zaman lafiyar mu zai wuya idan kuma shugabannin mu ba su da political will na dakatar da wannan rikicin ko mun yi yaya rikici ba zai kare ba Nigeria muna kan time bomb
Jama'a barkanku da wannan lokaci muna fatar kuna nan kalaukan mai da muke a nan Washington DC barkanku da zuwa ga shirin mu na tsaka mai wuya kuma kisa da kuma konewa kurmus da aka yi wasu mutane bakwai a cikin makon jiya a jihar Benue yana ci gaba da ƙara tadarin hankalin mutanen Najeriya akan da al'amuran da ke faruwa a wannan jiha ta Benue din suke ƙara kazancewa
da yake tabbatar da faruwar lamarin Mafindi Umar Dambaram da ke zama shugaban kungiyar Meti Allah na John Are Musa Gabas yake yanzu haka suna cikin halin zulumi na faruwar wannan kisan gillar
zamu yi mamaki a ce a Federal Highway da ake bi daga nan Yola zuwa Taraba zuwa Benue fita Abuja an tsare Fulani makiyaya a cikin motar su na hanyar su da wucewa cikin kasar Benue har an je aka musu kisan gilla a inda aka kashe mutum bakwai sannan biyu kuma suna asibiti a kwance a yanzu muna nema gwamnatin tarayya ta tace ta tura sojoji don su tabbatar da zaman lafiya a jihar Benue a yi bincike a gane waɗanda suka yi wannan abu wanda muna ganin in ba a dauki wani mataki na gaggawa ba hanyar Abuja zuwa Benue zuwa Taraba ko Adamawa ya yanke kira
to yayin da ake sa hukumomi ido akan neman ganin inda za su bullo wannan al'amari da mutane a jihohi da dama na Najeriya cikin su har da inda wa'annan al'amuran suke faruwa da ma inda ba sa faruwa din suna ganin lokaci yana da kurewa gwamnatoci na su tashi tsaye wajen neman hanyoyin da za su warware wannan al'amarin tun bai kada muni ba
to ni sunana Mr. Freeman Paul Turaki youth chairman na Bwate community ni wannan abu ya bani takeici ya bani mamaki ba mu taba ganin irin wayannan abubuwa da suke fitowa yanzu a wannan zamanin ba ta ina da aka zo ka raba bashi wannan platini ta ina da aka raba platini da bashama mu al'adar mu fa shine noma shine kiwo to ka ga mun daga noma sai kiwo sai kamun kifin nan yau ka isa ka raba tsakani ne saboda haka gwamnati ne ita na daura laifi bidan daura kowa laifi bai wuce gwamnati saboda kowa hakkin sa na wuyan gwamnati gwamnati ce ya kamata ta fidda hakkin kowa ta wa kowa dalili ga wannan guri shine naka wannan guri shi da kai amfani da shi ina so gwamnati ta sa hankali wannan maganan tsakanin manoma da makiyaya ba maganan siyasa ba a cire siyasa a fito a san me dai a kawo matsala
haka ne to da mun shi mutumin da aka ji a bude shirin nan yana mai da martani ga mutanen da aka kona a jihar Benue wato Mafindi Umar Dambaram dama yana cikin wanda suke fafata a cikin shirin da shi wakilin mu na can Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana a can Yola wanda kuma ya hada da wani sanannen dan siyasa tsohon commissioner kuma jigon kabilar Bacama wato Sam Zadok wanda kuma yau zamu kawo ci gaban muhawarar tasu zamu tashi ne daga tambayar da muke yi na cewa shin gwamnatoci a Najeriya suna yin abin da ya kamata domin ja wannan al'amari burki
gwamnati bata yi abin da ya kamata ba to mafin dai a tambayar da zan yi shi da kamar tambayar da masa shine cewa ban su muke kuma ba kamar yadda ce a shimfida shine muke gaba
shi ya ce gwamnati gwamnatin nan cewa ba ta ba matakai kai da abun a tambaye ka ne shin gwamnati ta yi abin da ya kamata wajen magance wannan abu don suna gani kamar kan cewa shakulatin bangaren na bangaren hukumomi shi jawo
to kamin nan je kan gwamnati zan faɗi wani abu daya gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi a matsayin ta na uwa to har ga Allah ina rantsa maka da Allah goma goman da aka wurgawa fulani ba wurgawa bace ma ba ka tambayi kowa muna da shi on record fulani da yake cewa sun zo nan ka ina suke ne ba yan kasan bace man bane ba a wurin suke bane aka kona su aka kona gidajen su aka nemi a fidda su karfi da yi suka nemi su dawo ko ta wani hali intervention ne na security wancan wancan bai kamata ma in yi maganar shi ba sojoji ya kamata su kare kansu maganar gwamnati gwamnati lokacin da wannan abu ya faru ta je ta kafa committee bincike na kai muna da evidence na mutanen mu da aka kashe tun bayan da aka tura jirgin sama ya wasar da jama'a ya wasar da fulani ya wasar da bace ma fada ya kare an tare hanya daga numan zuwa lamurde an tare hanya daga lafiya lamurde zuwa tinno an tare hanya daga numan zuwa jalingo ana fidda fulani mu wanda ba jiba ba su gani ba ana kashe su yana magana AK-47 a numan muke ganin AK-47 a hannun yan bangan mu ba tsohon soja cikin fulani ba wanda kuma yake da access to AK-47
amma su sa dukkan ne ku kunji kowanne bangare na gani kamar kan cewa shi ke da gaskiya ko suna gani kamar cewa ya kamata ne a dauko matakai na farko shine a hana ana kira kiwo a fili honorable kana ganin da yau za ta tambaye ka za a yi magance tashi-tashin kula da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya me kamata yi
na fara fada da su na ce gwamnati ta bar wariya har wa yau zan fada
ai ka fada
shi dan uwana Alhaji Mafindi yayi magana
wato ban su koma
ina zuwa asan tambayan da kai ne ni son baka da maganar shi ina koma kan cewa gwamnati yau idan na fita da AK-47 na yawo zakama ni kai bari in baka misali
kin ce ba na
ina sa ba kana neman
so gafa sai san honorable ba na so mu kawo wannan mu wuce muna batun kan cewa me ya kamata a yi a magance wannan tashi
gwamnati ta yi yadda za ta yi ta hana shigowa mutane yadda suka ga dama a kasar Najeriya domin wasu sun shigo akan cewa su fulani ne fulani ne mutum zai shigo kasa yayi takardun shigowa an bude bodan mu ya zama very porous
a wajeje
ana shigowa har lokacin fadar numan nan musamman wani sojojin da aka yi hayan su daga wasu kasashe mun gamsu a numan da ID card din su duka an gamsu domin su zo su yi yaki a hana shigowan
su ban baki
yan ta'adda ba baki ba
yan ta'adda addina shigo da yan ta'adda a Najeriya
tunan lokacin da yake magana sai na ga shi ma mafin da
su mata ta
dai shine na
abin fadi
to na fukun ka cire radio na kusa da ni
albishin ka da mai shi shirin tsakar waya haka yake ake gada tambaye shi ne kan cewa shi yace farko shine gwamnati ta hana makiyaya yawo da bindiga kamar zargi ne dai kuma yace dole ne a hana ya shigo da baki da sansu na farko me zaka cikin abin da fara
wannan duka ba shine matsalar mu a Nigeria ba
to
ina ganin shi honorable yayi mantuwa ko ya magana cikin zuci idan Bafulatani yana da AK-47 yana da access to AK-47 ne tsohon soja nawa a cikin Bafulatani daji mu ace magana AK-47 mu yadda shi ko zamu hadu duniyan nan duka a kawo mana sojoji in ba mu yadda da kanmu mu yan kasa ne kowa na da yanci daidai ba zaman lafiyar mu zai wuya idan kuma shugabannin mu ba su da political will na dakatar da wannan rikishin ko mun yi yaya rikishi ba zai kare ba ga wani instance zan baka an kamo tibabi a Taraba guda tara da bindigogin su da motan su yanzu suna hannun yan sanda a takum da cewa sun shiga Taraba fa ba Fulatani suke kaiwa attack ba fa tibi suke kaiwa attack su kuma tibabe ne kaga wannan abu a gwamnatin Buhari nan ya dauki wani dimension ya dauki wani siffa wanda zai ba kowa tsoro Nigeria muna kan time bomb in ba mun zanna mun yi hankali mun yi tunani mun dubi crisis nan kam shin Bafulatani ka shike ake rikishin nan da shi ne na farko tukuna identify rikishin nan ka da Bafulatani ake yi ne wannan abu ni ya tarwasa mini hankali ya tayar min da hankali to ni ban yadda fulanin mu ne ake gani da AK-47 ba
ya kuri ka bashi lokaci
an zo ka
kai ya kuri in gama magana na
maganar gefin gwamnatin tarayya ya zamana da gwamnatin jihohi sun ba kowa equal opportunity na zama shi ma dan kasa ne a yi da shi a koyaushe sannan na biyu akwai wasu kudade da ake yankawa fulani mu illegal taxes da ake biya ba ma zamanin colonization idan ruwa zan shar da saniya na a tafki a kasan bace ma sai na biya idan zan je fadama na yi kiwo sai na daure bujumi na ba da kudi ba bace ma kadai ba haka Taraba inda fulani yan uwanmu ne make shugabanci don haka ya kamata gwamnati ta dubi irin wannan abu a yi gyara
akai bayan traditional institution ta koma kan soja da dan sanda da immigration da custom yana maganan shigan kasar nan bamu da security a kasar nan idan kowa zai zo ya shiga wuri a bude ba za a bi due process ba sunan mu ba zai daina baci ba ka dubi abin da ke faruwa yanzu idan an kama wani dan boko haram daga Chad ya zo nan za a ce dan Nigeria ne don haka ya kamata a dauki matakai na tsaro mai karfi akan Nigeria sarakunan gargajiyan mu a ba su daraja a ba su lokaci a sa musu kuma ido don wasu sarakunan ba su dauka duk kabilu da ke karkashin su nasu bane suna wakiltan kabilar su ne kawai in kai ba fulani ne kace kai ba fulani ne kawai sarki kake sarki a kansu to sauran ya za su yi in kai ba bace ne mai zamana duka kowa kashi farkin shi ne in an yi justice an yi adalci da daukan kowa daidai nan ne za mu samu zaman lafiya mai dorewa
da ma tambaye ka ne kungiyoyi irin nau'in al'ummu kama daga na makiyayan kama daga na manoman kama da na cigaban kasa akan fake da wayar guzuma domin a harbi kasa na dan a tambaye shawara kare wani shara ka ba wa kungiyoyi kama na al'umma da na kuma sauran jama'a
shawaran da zan bayar ne na san cewa dukkan mu muna da addini ko mun san Allah ni addini na bata yadda in kisa ba bata yadda zubda jini dan adam ba mu ji tsoron Allah mu daina kisa mu daina zubda jini mu ji tsoron Allah mu san cewa rana daya zamu bar duniyar nan mu fuskanci shari'ar Allah idan mun ba da gaskiya kan cewa akwai Allah kuma mun yarda da Allah da muke bi ya kamata mu yi abinda Allah ya ce mu yi abinda ya ce kar mu yi kar mu yi daya daga cikin abinda Allah ya ce kar mu yi shine kar mu dauki ran wani ni na ba da gaskiya ga bishara Bible da nake ba da gaskiya kai wanda tace kar in yi kisa kar in zubda jini so ina ba da shawara akan cewa jama'a su ji tsoron Allah su bari yin abinda zai sa gobe mun tsaya gaban Allah zamu kasa mai zamu fada
amma tindi kai ma zama kan tambayar kungiyoyi wani rawa ya kamata kungiyoyi irin naku za ku taka ganin kan cewa da fadakarwa domin ganin kan cewa a gulta da tsaye tare
to a gaishe ku to muna da shiri daya da ya rige mana a wannan al'amari ko kuma a wannan muhawara da muke kan rikicin makiya da manoma kuma za mu kawo muku shi rana wucewa Allah ya kai mu muna fata za a kasance ta da mu a daidai wannan lokaci ranar Talata mai zuwa zai muna godiya ga su bakin namu Alhaji Mafindi da kuma Malam Sabdado da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya hada mana shirin ya aika mana shi a madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sakuta a Washington na huta lafiya
madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
barke wa tashin hankalin kabilanci a arewa maso gabashin jamhuriyar demokradiyya Kongo ya sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 24 tare da kone daruruwan gidaje kurmus jami'an Kongo sun je fadin ya barke ne a ƙarshen makon da ya gabata a lardin Ituri tsakanin yan kabilun Hema da Landu ba tantance abin da ya haddasa fadan ba amma kabilun sun kwashi shekaru masu yawa suna gaba da juna kasuwannin hannun jari a Amurka sun fuskanci babbar faduwar hannayen jari a jiya Litinin bayan da kamfanin Dow Jones ya fadi da kusan maki 100,200 yayin da ya asarar kashi 4.6 cikin 100 na darajar hannayen jarin sa shi ma kamfanin S&P ya fadi da sama da maki 100 jiya Litinin kamfanin Dow ya faduwa da ba a taba gani ba a tarihi wanda hakan kuwa na zuwa ne bayan da faduwar da Dow ya gani ranar Juma'a lokacin da ya asarar maki 666 kwanaki uku ya rage kafin kudaden da ake gudanar da ayyukan gwamnatin Amurka su kare wato sake karewa sai dai ya zuwa jiya Litinin batun yarjejeniyar shige da fice babu masaniyar inda aka dosa
to duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za a ji mu dauke da wasu rahotanni da sauran shirye-shiryen mu da ma sakonni da kuke aika mana yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen sai ga masar